عبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar Lahadi ce da ta daidai da 27 ga watan Al-Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432 daidai da 2 ga watan January shekara ta 2011 wannan shine kasar na 18 daga cikin jeren giyar karatutukan littafin Nukhbatul Fikr wallafar babban malami Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi idan jama'a ba su manta ba har yanzu muna sharhi dangane da masaloli guda 10 da in suka faru ko dayar su ta faru to shikenan wannan hadisi ba za a karbe shi ba muka ji matsalar farko ita ce ƙarya a cikin hadisi idan aka samu mai riwayar hadisi ya zama yana da sifa ta al-kazib to ba za a karba ba in kuma muka ji tuhumar shi da ƙarya ko kuma yawan kuskure ko yawan gafala ko fasikanci ko yawan rudani wajen kawo riwaya ko kuma sabawa waɗanda suke amintattu ne ko kuma sam ba a ma san shi ba ko kuma yana da bid'a ko yana da munin hadda wato baya haddace karatun daidai wannan dalili ne da zai ainihin sa a ki karban riwaya daga gare shi kar ku manta muna ta sharhin waɗannan matsaloli ne waɗanda muke dibowa daga sharhohin wannan littafi imma daga sharhin Nuzhatun Nazar wallafar shi mawallafin ma'ana shi yayi littafin kuma shi yayi sharhin shi ko kuma sharhin da wani malami mu'asiri wato wanda ke raye a yanzu ne Dattijo yayi shi mai suna Tahqiqur Raghba fi tawdihin nukhba asalin wannan sharhin yayi shi ne a kaset yayi shi ya nemi su karatu tsakanin magriba da isha sai ainihin aka sauke aka haƙƙaƙa kuma aka bashi ya duba ya tabbatar wanda wannan ainihin wato ya kai aka buga shi a matsayin littafi kamar yadda kake ganin shi a yanzu to za mu tattauna mas'ala ne dangane da mas'ala ta biyar daga cikin dalilan da ke hana karban hadisi shine al-fisq al-fisqu asalin larabawa in suka ce fisqu abinda suke nufi shine al-khuruju wato fita wannan shine dalilin ma da yasa larabawa sukan kira dera ko jaba al-fuwaisiqa kamar yadda yazo cikin hadisin Bukhari da Muslim da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya bada izinin a kashe wasu dabbobi guda biyar daga ciki sai aka ce da akwai al-fuwaisiqa to wacce ce al-fuwaisiqa fasika ita ce ainihin al-fa'ara mana bera ko jaba li khurujiha min juhriha 'ala an-nasi saboda tana fitowa daga raminta tazo ta cutar da mutane li ajli al-madarra dan ta cutar a larabci akan ce fasaqa yafsiqu fasqan ko fisqan wa fusuqan ina fata an gane ma'ana idza fajara wa kharaja 'anil haqq idan mutun yayi fajirci ya fita daga gaskiya sai a ce fasaqa yayi fasikanci yayi aikin banza yayi halin banza yafsiqu yana yin fasikanci fisqan fasikanci halin banza abinda yasa asalin ita kalmar sai mu ji kamar fassara ta ba a Hausa kuma ta bada wata ma'ana saboda akwai tana daya daga cikin kalmomin da Bahaushe ya ara sai ya juya ta sai ta saje da harshen Hausa dan haka har a Hausan an tashi kawai an ce fasiki sai dai da Hausa ma a sake cewa fasiki ina fata an gane to kun ji to amma me ake nufi da fasikanci a cikin harshen Larabci a cikin istilahi nan da ake magana na shari'a wal fisqu fi shar'i al khuruj an ta'atillah fita daga yi wa Allah da'a wannan shine asalin fasikanci fal kafiru fasiqun dan haka kafiri ma fasikanci ne kun ga ashe fasikancin mataki mataki ne li khurujihi amma alzamahu al-aql wa qatadathu al-fitratu salima saboda ya fita daga abin da hankali ma ya lazimta mishi yayi shine wanda ya halice ka shi ya cancanta ka bi a hankalce ma to sai ya kibin wannan sannan abin da ya dace da dabi'a shine dukkan wanda yayi ka shi ya dace kai wa abin da yake so dan haka Allah madaukakin sarki yake cewa a wani wuri a cikin alqur'ani wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiquna, wanda duk ya kafirce daga baya to waɗannan sune fasikai. To kaga anan an kira kafirai da me fasikai, me yasa? Saboda sun fita daga da'ar Allah. Wannan ita ce aya ta 55 cikin suratul nur. A wani wurin ku cewa Allah ya afa man kana mu'minan kaman kana fasika, yanzu wanda yake mu'mini daidai yake da wanda yake fasiki? Sai Allah ya ce la yastawuna, ba su yi daidai ba. Suratul sajada kenan aya ta 18. To kun ga anan faqabala al-imana bihi, sai Allah ya muqabalanci imani da fasikanci. Menene opposite na imani? Shine fasikanci. To me yake nufi da fasikanci anan? Kafirci. Ko kun fahimta jama'a? Kun ga mataki na farko kenan mafi muni daga cikin nau'in fasikanci. Wal 'asi bima duna al-kufr yuqalu lahu fasiq. Haka nan wanda ke saba wa Allah da wasu laifuka waɗanda suke ƙasa da kafirci su ma ana ce mishi fasiki. Allah ya ce game da mai yi wa al'ummar da basu ji ba basu ji gani ba ya musu kazafi. Allah ya ce wala taqbalu lahum shahadatan abada. Duk mutumin da yawa mumini ko mumina kazafi, to Allah ya ce har abada kar ku sake karban shaida shi. Sai Allah ya ce wa ulaika humul fasiquna, waɗannan su ne fasikai. To anan zaka ce fasikai anan irin shi ɗaya da waccan, fa ulaika humul fasiquna wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiquna. Anan fa ulaika humul fasiquna ma'anahu al-kafiruna. Anan ma'ana al-fasiquna ay al-kharijuna an mujarrad at-ta'a. Dan haka kaga ashe ita kalmar ana fassara ta ne da gurgurdan yadda ta zo kawai. Dan haka fasiki a can kafiri, fasiki anan kuma mutumin banza mai yin halin banza, musulmin banza. Sai ya ce wal fasiqu huna wal muradu bil fasiqu huna al mutalabbis bi ma'asiyatin duna al kufri, mutumin da ya samu kanshi a halin wani sabo wanda bai kai kafirci ba. Li anna al kalama fi rawi al muslim, domin asalin duk wannan sharhin da muke dama mu me muke so mu magana akai, mai riwaya musulmi wanda aka same shi yana shan giya ko yana zina ko yana luwadi ko yana yin wasu laifuffuka amma banda kafirci banda ƙarya, don su waɗannan an riga an yi maganar su, an yi magana dan ko da yake ba mu magana dangane da karɓar riwaya a wurin kafiri ba, amma dai zahiri ne ba a karɓar riwaya a wurin kafiri. Dan haka ku kiyaye, imani sharaɗi ne na karɓar riwaya, amma imani ba sharaɗi ne na ɗauko riwaya ba. Ma'ana za ka iya ɗauko riwaya kana kafiri, shine ka ga abu kana kafiri kuma ka musulunta, sai ka zo sai ka ba musulmi labarin abin da a kana kafirci ka gani, amma kana musulunci ka idar. Malamai duk sun haɗu da babu matsala akan haka. Ba dan kuma ba, saboda can yana kafiri ba a da aminci, ba za ka karɓi magana daga gare shi wanda ta shafi addini ba, zai iya yin maguɗi don kafiri ne. Amma nan ku da ya musulunta fa imanin shi zai hana kuma yayi ƙarya. Dan haka akwai kafirai da yawa waɗanda suka ga wasu abubuwa amma ba su ƙarar da su ba sai bayan sun musulunta, kuma musulmi suka yi hujja da su. Imam al-Bukhari ya yi hujja da hadisai da yawa irin haka. Misali, wata mata ba musulma ba ce lokacin da ta zo Ka'aba ta ji Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sallar magriba yana karanta wattur, amma kuma ta ba da labari ne a lokacin da ta musulunta, tace ta taba sheda ko kuma abin nan sahabi ya ce ya taba sheda Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sallar magriba yana karatun suratul tur, amma shi so lokacin da ya ji shi ba musulmi bane, amma da yazo ya bada labarin yana musulmi ne. Dan haka sai ku kiyaye, musulunci da imani sharadi ne na bada riwaya, amma ba sharadi ne na karbo riwaya ba. A san da zai karbo ba za a ce to ai san da ya karbo shi ba musulmi bane. Jama'a kun fahimci wannan? Dan haka a takaice kun ji dangane da karbar riwaya wurin wanda ba musulmi ba. To amma yanzu abin da muke magana anan, maƙaryaci, maƙaryaci shi ma fasiki ne. To amma an gama magana akan don ƙarya ita ce barna mafi girma bayan kafirci kuma a wajen karɓar riwaya. To yanzu ashe duk sanda muke magana fasiki, karkace to menene bambancin wannan magana da muke da kuma magana ƙarya da muka yi? A'a, ita an ware ta fasikanci ne na musamman. To yanzu wannan tattaruwar sauran nau'ukan fasikanci ne, duk wanda aka samu yana yi to anan shine yau karatun mu zai kasance akai. Dan haka mallam yace hukumu riwayatil fasiq, hukuncin riwayar fasiki, musulmi mai yin wani hali daga cikin manya-manyan kaba'irai banda ƙarya banda shirka. Al-fasiqu qismani, mallam yace nau'i biyu ne shi fasiki. Akwai na farko al-fasiqul muta'awwil, fasiki ne ta'awilin fasikancin shi, ma'ana laifi yake yi amma kuma sai wata fassara wadda za ta gyara laifin ya koma ya zama bautar Allah. Kaji kuma ko kun fahimta wane iri ne wannan? Wa hum tawa'if al-mubtadi'a, sune kungiyoyin yan bid'a. Laifi yake yi. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya karanta cewa Allah yana sama, shi kuma sai ya ce Allah baya sama. Sai ta'awili. Me ta'awili shine? Sai ya ce in aka ce Allah yana sama, to an yi wa Allah wuri, ba tsarkake Allah ba. Ya manta waye ya fada? Wanda ya fadan yafi kowa sanin Allah. Yafi kowa kare mutunci da sanin menene bai dace ga Allah, menene ya dace ga Allah. Kun ga nan ta'awili yayi ko? To wannan irin fasikin, mallam yace wa hadhal qism, irin wannan nau'i na fasikai, sayatil kalamu alaihi qariban insha Allah. Kowa ya hakuri, zamu zo za a yi magana dangane da riwayar dan bid'a. To amma ina son ku gane menene malaman hadisi suke nufi da dan bid'a. Malaman hadisi suna nufi da dan bid'a a cikin aqida. Dan bid'a a cikin aqida. Mutumin da a cikin aqida yake da bid'a shine mutumin da yake da matsala, ko kuma a wajen manhajiyya. Yanzu kamar khawarij zaka ga galibin aqidojin da ahli sunna suka kudurce su suka kudurce, amma wajen tabbaka manhajin ahli sunna anan ne suke da inhirafi. Ko kun fahimta jama'a? To dan haka dukkan wani dan bid'a wanda yake, ko kuma fasiki wanda yake ta'awilin wannan irin bid'o'i nashi, to za a zo a yi magana akan su insha Allah. Saniyan na biyu, al-fasiq ghayrul muta'awwil, na biyu shine fasikin da ba ta'awili yake ba. Fa huwa al-muradu huna shine anan, ka same shi yana shan giya, in ya watsake ka ce mishi yanzu kai kana ruwaito mana hadisi kana shan giya, kana ruwaito mana hadisi kana zina, kana ruwaito mana hadisi kana luwadi, kana ruwaito hadisi kana gulma. Misali, ba zai kokarin cewa ai akwai wata aya a Qur'ani da ta halatta ayi zina ko a sha giya. Babu, ba wani ta'awili da zai yi. Sannan ba zai nemi halatta wannan abin da yake akai ba, ya yadda cewa abin laifi ne. To wa huwa al-muradu huna, shi yake nufi anan. Dan haka ku kiyaye wannan darasin namu, yana magana akan musulmi da yake yin wani laifi kuma ya amintu wannan laifi ne, amma matsalar ba shi da shirin ya bari. Kaji inda matsalar take, ba yi da shirin ya bari. Don in yana da isti'dadi na ya tuba, kaga at-ta'ibu min dhanbika man la dhanba lahu. Amma nan yana yin laifin ne, kuma yana riwayar hadisan, kuma ba a shirye ke da ya tuba ya bari ba. Sai mallam yace al-mukhillu bi shay'in min ahkami ash-shar, wanda yake watsi da wasu abubuwa na hukuncen shari'a, min tarki wajibin, na barin wani wajibi, a urtikabi mahramin, ko kuma aikata wani abu wanda yake haramun ne, ko dai kin yin wani abu wanda yake haramun. Misali, baya sallah, misali baya azumi, ko kuma yana shan giya ko zina ko makamantan haka. To wannan shi ake magana ina hukuncin mai irin wannan laifin ya kawo hadisi ya baka ka karba. Mallam yace wa hadhal qismu qad ittafaqa al-ulama'u ala adam qabul riwayatihi, malaman musulunci sun hadu baki daya akan bai halatta a karbi riwaya a wurin shi ba. لأن الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمانة ودين. دوم الرواية كربانت دا منزوان الله دي أمانة چي كما الديني چي. والفسق شيك وفاسق انشي يبطلها, ينا بات ونن اينه واتو الديني دا أمانة. بام تمن دا باقا غنش ينا شنجيا الدين انشو كما كساك متن تاش باقا جي كسابو كو اسو اسو مشايا جيا ba sa mutunta junansu idan magana gaskiya da gaskiya ta taso. Ko kun fahimta jama'a? Dan haka sai mallam yake cewa lihtimali kadhibil fasiq ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, saboda akwai yuwar fasiki ya ƙarya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala ibn al-Arabi, al-Imam Abu Bakr ibn al-Arabi yace man sabata fisquhu batala qawluhu fil akhbari ijma'an, malamai sun hadu akan duk wanda fasikancin shi ya tabbata to babu shakka duk wata magana da zai game da hadisan manzon Allah magana ta baci. To kun ga fa'idar malamai suke magana, kun san malamai nau'i biyu ne in ka koma ta bangaren malanta ta fiqhu. Akwai malami mujarradin malami mai karantawa da karantar da fiqhu da fatawa da amsa ta da makamantan su. Akwai malami mai hukunci da hukuncin fiqhu shine alkali. To duk wanda yake alkali ne ko ya fita katsantsan da kalmomin shi, Ibn al-Arabi alkali ne. Ba ku ganin Malam Bakar Gumi baya jihu wata kalma daga baya saboda duk hayaniyar da za ku yace ya janye ta, saboda kafin ya faɗi dama sai ya auna. To in ku ya faɗi duk ku gama hayaniyar ku sai dai muku sharhin ta, amma ba dai janye ta ba, ƙarshen ta sharhin kuma ya ƙarawa abin taɓar ruwa. Ko kun fahimta jama'a? Ibn al-Arabi anan sai yace man sabata fisquhu, ku ji jama'a, wanda fasikancin shi ya tabbata. Me yake nufi? Kada ka zo baka tabbatar ba, kamar yadda yanzu da yawa labari zaka ji jita-jita a ce ai wane kaza yake yi, shikenan ka ce ya aikata ba mutum bane, ai kai dai ka ga mutum kawai. To wannan al'ada ce, ba addini bane. A addini sai ya tabbata. In ba haka ba, kun san me zaka samu kanka? Zaka samu kanka cikin masu kazafi. Da wani littafi can Zadul Muhtaj jama'a, ina fatan ku samu mujalladin shi, ina jin na uku ko na biyu, littafi ne mujalladi hudu, gashi nan cikin littafin fiqhun Shafi'iyya, gashi nan daga kanta ta uku daga ƙasa din nan, daya biyu uku daga hannun hagu, gasu nan guda hudu da baki da ja. Na sa alama ma a daidai wannan qadiyar, na dade ina faɗa muku ita. Mace ce ta zo ta newa wata wanka, wankan gawa, tana zuwa daidai farji, sai ta bugi farjin, tace da wahala wannan farjin in bai zina ba, sai hannunta ya makale. Akai juyin duniya hannu ya kifita, akai ta fatawa a Madina. Duk wani malami a kira shi algafata malam, in yazo yace kai karatu na bai kai nan ba. Duk wani malami eh to kai ina karatun kai ta bakai hannu ya makale a farjin mai wankan gawa, yaya za a yi? Za ka zo ga Imam Malik, sai Imam Malik yace a je a dauko ita matar mai wankan da ita gawar dan tunda sun makale. Kaga yanzu sai dai a kori kura, ba dai a caba ba, sai ga kwaso su. Imam Malik ya mata tambaya, ke eh tsakaninki da Allah, sanda kike mata wanka baki faɗi wata kalma ba? Tace ba abin da ta faɗa, sai dai kawai da ta zo daidai farjin sai ta buge farjin, tace da wahala wannan farjin bai yi zina ba. Sai Imam Malik yace kazafi kike mata. To me yasa Allah ya rike hannunta jikinta? Sai Imam Malik yace saboda ba ta da bakin da za ta kare kanta, dan haka Allah ya soki da rahama ke kika makale jikinta, dan a san yadda za a yi tun anan duniya a warware, dan in kin je can to matsala ce. To yanzu ya za a yi? Imam Malik yace ai mata bulala ta kazafi. Haka aka yi mata bulala kazafi, tana makale, ana gama bulala sai har ya fita daga farjin. Daga lokacin ne ake wannan salan magana, ana cewa la yufta wa malikun fil madina, ba wata fatawa da wani zai yi kuma malikuna Madina, don duk wani kurun fatawa da zaka yanzu ga san da ake bukatar fatawa baka zo ba sai yanzu. Ko kun fahimta jama'a? Abin da nake so nuna mana, jama'a dewa suna kazafi ba su sani ba, jama'a dewa suna kazafi ba su sani ba. Ko kun fahimta jama'a? Yanzu bana jama'a muna wurin aikin haji, sai wani yake fadin, ya fadi wani babban mutum, sai yace ai tsafi yake yi. Sai ni kyalkyale da dariya, sai ni ce to Allah ya kiyaye. Sai ce amma ita wannan maganar da ka faɗi ba ka da tabbas akai. Sai ce a'a, to ai in ba tsafi ba, ka duba irin yadda mutumin nan yake kashe kuɗi. Sai ni ce mishi subhanallahi, mutumin da ya kai matsayin shugaban ƙasa a Najeriya nan ta yau, ba ta zamanin su Sardauna da ake zuhudu ba, Sardauna ba bashi ya mutu, a wannan Najeriya ta yau mutum ya yi shugaban ƙasa. Nace sannan yana da wani karamin kamfani kwaya daya, karamin kamfani ne kwaya daya, kullum riba da ke shigo mishi kadai, riba naira miliyan 100, karamin kamfani ne, kullum daga safiya zuwa faduwar rana riba na shigo mai naira ta Najeriya miliyan 100. Kuma wannan dan kamfanin karami ne, ma'ana kamfani ne, ma'ana dako kawai. yana da ire-iren waɗannan kamfanonin a ƙasashen Turai, Ingila, Inani, Switzerland da sauransu. To kaga yanzu misali wannan da'awar in an ga mutum da kuɗi a ƙasar Hausa a ce tsafi yake ta dare a ƙasar Hausa, sai ce yana nan da wani ɗaki a gidan shi ba wanda yake shiga sai shi. In ka tambaya ina ka samu wannan labarin, sai ce to kai ka dubi irin waɗannan kuɗi. To shine na ma sai wani alhaji ya ce ai shi nan ɗin ma Makan in ya duba wai ina mutanen nan suke samun kuɗin da suke irin wannan gine-gine. Sai na ce nema suka yi. Sai na ce mishi kar ka gwada kanka da su, dan kai har yanzu baka fara neman kuɗi ba. Na ce dan duk kuɗin da kake nema kai da kanka cewa kake muna neman abinci. Imrul Qais da kanshi ne ce walau anna ma as'a li adna ma'ishatin kafani walam atlub qalilan min almal, yace walakinni as'a li majdin mu'assali wa qad yadriku almajd almu'assala amsali, yace da a ce duk gwagwarmayar da nake na abinci nake nema, yace dan abin da nake da shi ya ishe ni, yace amma ni so nake sai nafi kowa kudi, yace kuma ina sa ran iri na yana iya samu. To kaga maza kenan waɗanda sun suka fita buɗe gaban su suke su ce Allah babu, to amma kai sai ka ce to mun tafi neman na abinci. To yadda ka faɗa ka duba ba wanda ya kai Kirista talauci a Najeriya, saboda kullum sai ya rufe ido give us this day our daily bread, sai tashi tafi daily bread ko kullum Allah yana da shi zai baka. Dan haka ba ko aljanna zaka roƙa kaka roƙi karama, manzo Allah yake ku roƙi al-firdaus al-a'la a ƙarƙashin wannan jama'a. Kaga yanzu waɗannan irin kalmomin sai kai taka tsantsar da su game da haƙƙin mutane ta wajen zina ko ta wajen liwaɗi. Gaskiya liwaɗi ya yaɗu a yanzu, amma fa in baka da tabbas ka zo ka ce ai su wane liwaɗi suke, ai wane liwaɗi yake, ai wance zina take yi, wallahi ka iya da bakinka. Shi yasa kaga cikin hadisin Tirmidhi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zaro harshen shi ya ce wa sahabi kuffa alaika hadha, ka rike wannan. Sai shi sahabin ya fahimci a to in na rike da me zan yi magana, manzo Allah yake sakalaka ummu kai canka baka da fahimta. Akwai abin da ke kifa mutane da gaba ko da baya wuta irin harshe. Saboda haka Anan Ibn al-Arabi cewa yake man sabata fisquhu, wanda fasikancin shi ya bayyana. A yau mutanen mu sun dauki wata dabi'a a kasar nan bi mujarradin sabanin kungiya sai kaje yana danganta wani zuwa ga zina, ai ma an ce kaza ike yi. Ku dubi lokacin da aka fara karantar da mata a kasar nan, yau shekara 30 ko 35 kawai sai mutum ya zo ranar wa'azin maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba sai ya ce billahi allazi la ilaha illa huwa, zina suke da matan mutane da suke karantarwa. Ina ka tabbatar da wannan? Ina zaka iya daukar ragamar wannan kalmar? Dan haka Allah ya girmama maganar. In ba ku manta ba ayar da muka karanta yake cewa fala taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiquna, duk mutumin da ya kazafi gobe duk maganar da yazo ya bada shaida ko a harkar ciniki ce to kar ku sake karban maganar shi dan mutumin banza ne. To da haka jama'a kowa ya iya da bakin shi, ka bari ka je lahira Allah ya tuhunce ka matsalar ka sallar azhar ce ba kai ba a al'asr ka yi ta ba kaza ba, Allah ya yafe maka nan da sauki. Amma kar ka je da haƙƙin wani na dukiya ko na mutunci, domin nan sallolin za a zabtare a bashi, anan ba sani ba sabo, kuma wannan baya lazimta sai ya sani. Yana can Katsina kana nan Zaria, kana nan kana zagin shi, shi bai san kana zagin shi ba, Allah yana nan shi ya sani. Kuma ranar alkiyama za a zo ai hukunci. Haka jama'a kowa ya iya da bakin shi, wannan yana daga cikin tarbiyyar da ahli sunna suka dora kansu akai wadda ta zo daga cikin sunna. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi wasiya bi tuli sabt, da rashin yin magana kai jingun ba ruwanka, ka saba da haka. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To jama'a kun ji maganar da al-Imam al-Qadi Abubakar ibn al-Arabi yace, yace man sabata fisquhu batala qawluhu fil akhbari ijma'an, malamai sun hadu akan duk wanda ya tabbata yayi fasikanci ko fasikancin shi ya tabbata to an hadu akan cewa maganar shi ta bace a cikin hadisai. Li anna al-khabara amana, domin shi hadisin manzon Allah amana ce. wal fisqu qarina, fasikanci kuma wani hali ne wanda tubtilu ha ke bata wannan amana. Wannan magana tana nan a cikin tafsirin Al-Qadi Abubakar Ibn Al-Arabi mai suna Ahkamul Qur'an a cikin mujallad na 4 shafi na 1403 da kuma tafsirin Qurtubi a cikin mujallad na 16 shafi na 313. Kun ji wannan magana. Wa qala al-allamatu Shankiti, babban malami Ash-Shankiti ya fadi a cikin Adwa'ul Bayan juz'i na 7 shafi na 626 zuwa 627 fi tafsiri qawlihi ta'ala, da yazo fassara magana Allah da Allah yace: ya ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in, sai yace hiya tadullu ala adami tasdiqil fasiqi fi khabari, wannan aya na nuni akan rashin gaskata fasiki game da maganar da zai fadi. Wa sarraha ta'ala fi mawdi'in akhar bin nahyi an qabuli shahadati al-fasiq, yace a wani wuri sai Allah ya fito karara yace kar ma a karbi ainihin wato maganar fasiki. Bazalika fi qawlihi ta'ala, wannan ya fadi ne wurin da Allah yake cewa: wala taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika 'inda wa ulaika humul fasiquna. Sai ma yace: wala khilafa bainal ulama'i, babu sabani tsakanin malamai fi raddi shahadatil fasiq, akan cewa fasiki in ya kawo sheda ba za a karba ba, wa adami qabuli khabarihi, da kuma cewa ba za a karbi hadisin shi ba. Abubuwa biyu: ba za a karbi sheda shi ba, ba kuma za a karbi labarin shi ba. Labari shine asalin abin da shi ya fara kawowa, ba za a karba ba. Wani ya kawo, shi ya zo ya kara wani, to shi ma ba za a karba ba. Jama'a kun fahimci wannan? وقال ابو حاتم ابن حبان في المجروحين الامام ابن حبان اتكل التافع المجروحين يتي ومنهم يعني الضعفاء دقا تكين سسوما سروني سيتي اكوى المعلق بالفسق والصفه اكوى انديك يا مكالك ليارا تيد هالي نفاسك انتي دووتا وان كان صدوقا في روايته قود اكي اوجر روايش زي ايكاس انتي عمتمي كركيني to sai dai kuma yace li anna al-fasiqa la yakunu adlan, fasiki ba zai yi zama adili ba, wal adlu la yakunu majruhan, sannan shi kuma adili ba zai iya kasancewa mara mutunci ba. Ma'ana abin da yake so ya nuna, tayu fasiki mashayin giya ko zina, tayu baya yin ƙarya, amma matsalar ita ce duk mutumin da yake irin wannan halayen zaka kira shi adil ba zaka kira shi adil ba zaka kira shi mutumin kirki ba. To duk mutumin da ku ba za ka kira shi mutumin kirki ba, to ba za ka karɓi riwaya a wurin shi ba. Kenan ashe, banda ƙaryar, wasu laifuffuka ma dalili ne akan hana karɓar riwaya. Naga sai yace: wa man kharaja an haddil adala, wanda ya fita daga tsari na adalci, la yu'tamadu ala sidqihi, ba a dogaro da gaskiyar shi, don ba ma za a iya gane gaskiyar ba. Wa in sadaqa fi shay'in bi ainihi fi halatin min al ahwal, ko da a wani hali yayi gaskiya, إلا أن يظهر عليه ضد الجرح يكون حتى يكون أكثر أحواله طاعة الله فحينئذ يحتج بخبره. إيتي سيدي فإن بابا أسام حال واتو نقرتشي تبين بينا الدذات تبت الدشوى ما في يوان شنحالا ينشب يأي ألاني. إيتي توانا لوكا تيزا يكفى هجاد حديث. أما قبل ظهور ذلك عنه, أما كافين وأن نحالا ينشب بينا naqa'a, fala ba za a karbi wannan magana daga gare shi ba. Wannan magana tana nan a cikin Kitabul Majruhin juz'i na 1 shafi na 79. Jama'a kun ji cikakken sharhi dangane da karbar riwayar fasiki. Yanzu aka tambaye ka a takeice, ana karbar riwayar fasiki ko ba a karba? Ba a karba. To amma ina hukuncin kuma in yayi fasikanci ya tuba, za a karba ko ba za a karba ba? Wannan matukar an tabbatar da tuban shi, za a karba. Domin kafirci shi ne fasikanci mafi girma. Shin wanda ya kafirci ya tuba, ba mun ji in ya faɗi maganar da yana kafirin ne ma ya jita in ya zo musulunci ya faɗa ba a karɓa ba? To balle musulmin da yake wani saƙo sai ya tuba sai ya dawo ba mutumin kirki, za a karɓa. To sai kuma mas'ala ta gaba ita ce mas'alar wahami. Mas'alar wahami ita asali wannan kalma daga wahima, ma'anarta ita ce ghalata. وقد تهوى وقد توهم الشيء تخيله, wato asalin wahami jama'a wani rudani ne da yake shiga cikin kwakwalwa. Idan ya shiga cikin kwakwalwa, to in baki yazo sai ya bayyana shi, kamar yadda ake cewa labarin zuciya a tambayi fuska. Kwakwalwar ta samu rudani akan abu guda, dan haka sai kwakwalwar ta rinka suranta abin daban-daban. In yazo fade da baki sai a ji bakin shi yana maganganun da suke karo da juna. To sai yake cewa wata masalahu sawa'un kana fil wujudi aw lam yakun, wani abin da mai riwaya ai da mai wahami yake furtawa da baki, wani abin akwai shi, wani abin kuma babu shi, rudanin ne yayi rudani. Dan haka kenan yanzu in kun gane wannan sai ku fahimci mai bada hadisi da wahami zai faɗi wannan lafazin ne yau, gobe sai ya faɗi wancan lafazin, sai a ji suna karo da juna. To ta yi wancan lafazin da ya faɗi jama'a wani hadisin ne ya ɗauko ya haɗa da wani, ta yi kuma wancan lafazin da ya faɗi ma gaba ɗaya babu shi. Misali yanzu mutum ya zo ya ce Bismillahirrahmanirrahim, gobe sai a ji ya ce Bismillahirrahmanirrahim. Yanzu akwai alqadiru a Qur'ani ko babu? Akwai. Yace bismil jabbarir rahim, akwai aljabbar ko babu? Kaga akwai. To kaga wannan wahami ne, ya dauko ne daga wani wuri, ya kawo wani wuri, wahami ne ko? To kuma sai a samu sunan da gaba ɗaya babu shi a Qur'ani, sai zo ya kawo sai ce bismir rahmanil jalil, babu aljalil a Qur'ani. To yanzu tunda babu aljalilu a Qur'ani, yanzu kaga asali ba daga wani wuri ne a Qur'anin ya dauko ba, wahami ne ya rudu a cikin kwakwalwar shi kawai. To me yin riwaya ma haka takan faru, ya dauko wani lafazin ya baku, ya dauko wani lafazin ya baku, amma hadisai ne daban-daban, amma sai mai da su abu daya. Ko kuma ya dauko lafazin da yake akwai ya baku, sai ya dauko lafazin da yake shine kawai ya rudu a cikin kwakwalwar shi sai ya baku shi, wato ya kasa tabbata akan abu daya. Amma cikin abubuwan da yake kawowa wani akwai shi, wani kuma ma babu shi. Sai malam yake cewa wa yuqalu wahima ilaihi yahimu wahaman zahaba wahamuhu ilaihi, ma'ana in hankalin shi ya tafi akan abu ya rudu zuwa gare shi. Wal wahamu min khataratil qalb, shi wahami abubuwa ne daga cikin waɗanda ke kyankyasuwa a cikin zuciyar mutum. Wal jam'u, in an so jam'in wahami sai a ce awham. Wa yuqalu, sai a ce wahimtu fi kaza, ni na rudu game da kaza, wa kaza da kaza, fa ana uhimu wahaman idza sahautu, idan mutum ya rabkanuwa game da abu shine sai ce ayya abin nan yayi wahami game da abu kaza. To wannan a lugance kenan, amma a istilahance me ake nufi da hadisin da wahami ya shige shi? Shine yace huwa riwayatul hadisi ala sabili tawahhum, ruwaito hadisi a bisa yadda ka rudu haka yake sai ka ruwaito shi a haka, ai bina'an ala tarfil ala taraf al marjuh, wato sai ka ruwaito shi a bisa bangarori ne guda biyu jama'a, kana tunanin haka kana kuma tunanin haka, to sai ka ruwaito shi a bisa bangaren da ba shi ne abin da yake rajihi ba. Wato akwai innamal a'malu binniyati, to kun ji da hadisin yake. Akwai kuma innamal a'malu binniyati, duk wannan yazo ya tabbata har cikin Bukhari, wannan binniyati da jam'i, wannan binniyati guda daya. To amma babu innamal niyatu bil a'mali, babu wannan. Dan haka yanzu innamal niyatu bil a'mali menene? Marjuh ne, ba daidai bane. To kai da ka tashi sai ka rudu haka ne, sai ka ruwaito shi haka, to asalin wahami kenan. Shine rudani yayi rudani saboda rudewa, in ka tashi sai ka zaba abin da ba daidai ba. Kuma misali yanzu a ce a jefa maka tiya gas kana cikin daki, sai ka rude, da a ce a rudadin nan da ka tashi fitowa a guje, sai ka zo ka daki inda kofa take, da ka ji sai ka bude, rudani yayi kyau dan dai daga karshe ka gane hanya. To amma rudani ya rudani kaje ka rinka dukan bango kana neman ya bude ka fito, ko kun fahimta? Kaga ka kama at-taraf al-marjuh, abinda ba daidai ba. To shine rudani ya gama kaiwa qat. Sai malai yace al-muqabil lil-dhann, wannan shine yake muqabalantar zato. Menene zato? Zato shine abubuwa guda biyu su zo su ruda ka, sai ka karkata ga bangaren abin da yake daidai ne, amma fa duk da haka kana dan kallon wancan din kuma kamar shi ma daidai ne to zato kenan to amma menene waham shine bangarori guda biyu sai ka karkata ga bangaren da ba shine daidai ba to ya zama me ya zama waham jama'a kun fahimci wannan to idan kun fahimci wannan jama'a sai malam yace wa bayanu zalika annal ma'luma imma an yastakirra fi dhihn min ghairi taraddud aw bi taraddud ma'ana duk abin da yake ka san shi a bisa ilimi da tabbas to zai tabbata a cikin tunaninka ba tare da wani kokonto ba misali yanzu kana ganin mahaifinka ka san mahaifinka ne yanzu wannan kun ga menene ilimi ne eh dan ba za ka dube shi ka ce to ina dai zatan wannan ne babana ba ka gino a gaban shi dan haka kaga anan wannan tabbatarwa da ya tabbata a kwakwalwarka ka fito ka ce babanka ne to ya tabbata ilimi kenan ka san shi dan haka fal awwal yusamma al ilm sai a kira shi ilimi ka san wannan mutumin kenan wasani na biyu fa imma an yakuna rajihan ko dai ya zama wannan mutumin kanin mahaifiyarka ne amma tunda kake baka taba ganin shi ba amma tana yawan baka labarin shi da siffofi sai kaji an yi sallama a gida kana fitowa kuma sai kaga mutumin nan da take yawan suranta maka to kaga anan yanzu baka da tabbas cewa wannan kawunka ne baka da tabbas amma kuma saboda bayanan da take maka zaka dan karkata ko to sai yace imma an yakuna rajihan ko dai ya zama ka karkata cewa wannan kawu ne dan haka yana zuwa sai kace kawu barka da zuwa sai yace a ka sanni ne da ba yace a ai kullum muna jin bayani akan ka kuma zaka ma na gani kaga rajih kenan amma kuma ta yi yace a ai ba haka bane amma dai kai ga abin da ya karkata gare ka fa kai hukunci da shi to ya zama rajih kun fahimta to wannan shi ake kira zato zato shine abubuwa biyu su ruda ka sai ka karkata kuma sai ka dace da daidai aw marjuhan ko kuma sai ka karkata ga bangaren da ba daidai ba dattijan ne yana zuwa kai sai ka ce malama kake nema ni sai ce uwa ka nake nema baka gane ni ba ina kanin uwa ta ka misali kun fahimta jama'a yanzu wannan hukuncin da kai kace mishi malam wa kake nema ne ai baka gane shi bane dan haka kawai ka dauke shi ordinary bako ne ga magari kaga anan yanzu ya koma me wahami ai musawiyan ko kuma sai ka rude kana ganin wannan ko dai kawuna ne ko ba kawuna bane ka kasa karkata ga bangare ɗaya daga ciki to wannan kuma shi ake kira shakka kaji an shiga usulul fiqh yanzu waɗannan bayanan ilimi zato wahami shakka me ilimi shine tabbas game da abu me zato shine rashin tabbas game da abu amma ka karkata sai ka dace menene wahami shine rashin tabbas game da abu ka karkata sai ka kuskure menene shakka shine daidaituwar abubuwan guda biyu ka kasa karkata ga ko ɗaya daga cikin su dan haka sai malam yace farrajihu huwa dhann wal marjuhu huwa al waham wal musawi huwa shakk in ka karkata da kaza ya zama zato me yasa ya zama zato saboda har yanzu kana tunanin akwai yiwuwar wancan din kuma ya zama daidai amma ka fi tunanin inda ka bi to shine zato idan kuma ka karkata ga abin da ba daidai bane da tunanin kuma shine daidai sai a ce me wahami idan kuma ka rude gaba daya ka tsaya tik sai a ce shakka to me yasa ake magana anan dangane da wahami saboda ku duba hadisi ne ka zo ka gaya mana kai malamin mu kace mana sayyidina Umar ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa innamal a'malu binniyati kai ka zo ka gaya mana wannan hadisi da ka gaya mana wannan hadisi muka dauke shi gobe sai ka sake zuwa sai ka ce mana innamal a'malu binniyati sai muka ce maka alagaba tamanin jiya ka ce binniyati yau kuma ka ce binniyati sai ka ce yawwa kun faɗa ka game da haka yake ce alhamdulillah ashe kuna da basira kenan wannan hadisi ne daya amma ina da riwayoyi guda biyu daya ta ce binniyati na baku daya kuma ta ce binniyati dan haka na baku duka biyu
dan haka kowanne daidai ne. Yanzu kun ga yana ce muku wannan ya baku a bisa ilimi ba mantuwa ba, wannan ma a bisa ilimi yana sani. Rana ta uku da yazo sai ya ce innaman niyatu bil a'mali. Sai kuka ce to malam yau fa kuma kai kon gaba kon baya, dan ka dawo da niyatu din da a'mal. Sai kuma malam yace eh wannan ne daidai. Sai wani yace algafata malam, amma a shekaran zai cewa kai innamal a'malu bin niyati. Sai yace eh wannan ma zai iya yiwa ya zama daidai. To anan ku duba asalin me ya same shi, wahani. To amma wannan abin da ya kuma shi yake kira ittirabi, dan haka wahani ne ke kawo ittirabi. Shine an je ho maka tiya gas a daki, kana lalibe sai ka bugo nan ka kake kofa ce, sai ka ji ba kofa bace, sai ka sake bugawa nan, ma'ana har yanzu kana bugawa wuraren abubuwan da ba daidai ba. Dan haka rudanin da ya faru a kwakwalwa shi zai sa ka yi nan sai a gaba daidai bane, ka sake yin nan sai a gaba daidai bane, sai a ce hadisin ya zama muttarab. Dan haka wani irin hadisi ne muttarabi? Sai ka ce shine hadisin da wanda wahami ya kama shi ya ruwaito. Shine mu ne daliban, amma yau in yazo sai ya faɗa mana wannan kalmar, gobe sai ya faɗa mana wata kalmar mai karo da wannan, ya ce na jiya daidai ne na yau ma daidai ne, to ba zai yi kuma su zama daidai ba, dan ba zai taba yiwa innamal a'malu bin niyati, innaman niyatu bil a'mali, kuma a ce daidai ba, amma zai yi innamal a'malu bin niyati kuma innamal a'malu bin niyati, wannan zai iya zama daidai dan mufradi ne da jam'i, amma wannan kwan gaba kwan baya ne ba zai yi ya zama daidai ba. Jama'a kun fahimta? Dan haka hadisi muttarab shine hadisin da mutumin da wahani rudani ya kama shi sai ya kasa tabbata akan abu daya, to sai a ce wannan hadisi ya zama muttarabi. To wanda ya ruwaito shine mai wahani. To anan sai malam ya dan kama wata hanya kuma ya yi bayanin asalin yadda wahani ke faruwa a cikin kwakwalwa, wannan ya shiga harkar likitoci ne. Yace wal wahmu indal hukama'i, wahami a wurin likitoci. In kuka ji kana karatu galibin ka ji sun ce hukama, galibi likitoci suke nufi. Quwwatun jismaniya, wani karfi ne wato dake cikin kwakwalwa. Lil insani, dake cikin kwakwalwar mutum. Mahalluha, inda wannan karfin yake faruwa. Akhiru tajwifil awsat min ad-dimagh, karshen cikin tsakiyar kwakwalwa, wato tsakiyar kwakwalwar, cikin tsakiyar kwakwalwa. To daga karshen tsakiyar, daga nan ne wannan ainihin abin yake tasowa. Min sha'aniha, daga cikin yadda al'amarin yake faruwa shine idrakul ma'anil juz'iyya, gano bangaren abu, ba gano dukan shi ba, sai ka gano bangaren abu. Kun ga cewa gano bangaren abu shine ba a samu burbushin abin a ciki, amma sai zama ba daidai bane. Al-muta'alliqa bil mahsusat, wanda ke da alaka da abubuwan da ido ya gani sai ya aika wa kwakwalwa. To wannan bangaren na kwakwalwar ita kuma ba ta gano abu duka, sai ta gano wani bangare nashi. Sai ya ce wa hadhihi alquwwa, wannan irin karfin da ke cikin kwakwalwa ta halitta. Hiya allati tahkumu fi sha, ita ce ke hukunci a cikin kwakwanya akuya. Bi anna dhi'ba mahrubun minhu, sai akuya sai da ta ga kyarkeci sai ta ga cewa wannan abun a gudu daga gare shi ne. Kun ga ta gano wani bangare na me, bangare na hadarin shi ko, amma ta kasa gane cewa in ta gudu kuma ta tsira, ba lalle ne ta tsira ba, ta ga wani abu ta gano, amma bata iya gano wani hadarin ba. Ma'ana da ta gano hakikanin hadarin, to ta tinkare shi shi yafi, ba ta juya mishi ba. Dan in ta juya kuma zai bita, in ya bita kuma tsalle zai iya danke ta, amma da yake wani bangare ta gano, ba za ta gano duka ba. Wannan kuma an shiga wani abin nan ne fa jama'a. Sai ce wa annal walada ma'tufun alaihi, sannan kwakwalwa bangaren da ke gano wa halitta cewa da abin a tausasa mishi ne, to duk wannan aikin bangaren yake yi. Sai ce fa idza kana alwahmu huwa alghalib ala riwayatir rawi, to yanzu mun dawo abin da muke magana.
idan rudani shi ya firin jaya ga mai riwaya to bika hadisihu sai a bar hadisin shi, kullun zai kawo hadisi sai an samu rudani to a bar hadisin shi. Kun san ko a zaman abokai ne akwai wanda in ya tashi ba da labari sai a yi shiru, akwai wanda kullun sai ya yi shirme da ya fara sai a ce a ba ma san labarin ka kai shiru sai kullun shirme kake faɗa mana, a to ku bar shi ya faɗa mana yau, a kuna da basirar duk kwanakin da ake zama shirme yake yi dan haka yau ma shirman ne. Amma ya kuka ko gano yau ma shirme ne saboda yarin jaya a labaran shi na baya duk shirme ne, ko kun fahimta jama'a? Amma al-waham fa innahu la yadurru, wannan baya cutarwa, wala yakhlu anhu ahadun, kuma ma babu wanda yake kubuta da gare shi, dan kowane dan adam rudani ka iya samun shi wata ran. Amma ya zama kullun kana cikin rudani to ka zama rudadde, to in ka zama rudadde duk magana da zaka faɗi bai cece rudani zaka kawo. Jama'a kun ji wannan magana tana nan a cikin littafin Qawaid fi Ulum al-Hadith. Malam yace qala ibn Mahdi, malam Abdurrahman dan Mahdi yace annasu salasa, mutane nau'i uku ne, rajulun hafizun mutqin, zaka samu mutumin da yake mahaddaci ne kwararre ya haddace abu kuma ya kware game da haddar, fa hadha la yukhtalafu fihi, wannan babu sabani za a karba hadisin shi. Wa akhar yahimu, zaka samu dayan shi kuma yana yawan rudani, wal ghalibu ala hadisihi sihha, wato dayan zaka same shi yana yin rudani yana kuskure, amma fa galibin hadisin shi ingantacce ne ba ko yaushe yake kuskuren ba, fa hadha la yutraku hadithuhu, wannan ma ba a barin hadisin shi. Wa akhar, bayan ku na ƙarshe zaka same shi ya himu yana yin kuskure, wal ghalibu ala hadisihi alwaham, kuma kuskuren nan da rudani shi yafi yawa a hadisin shi, fa hadha yutraku hadisuhu, wannan sai a bar hadisin shi. Wannan magana tana nan a cikin littafin al-kifaya ta al-khatib al-baghdadi da kuma ainihin wato sharhi na ilal at-tirmidhi. Jama'a kun ji dalili na nawa, dalili na ainihin wato shida daga cikin dalilan da ke sa a yi karban hadisi shine me, naka same ka kai ne riwayar kana da wahani to riwayar ka za ta zama wata iri muttaram, to za mu zo mu ƙara tattaunawa dangane da yadda sunayen riwayar yake kasancewa insha Allah. Sai fuska ta bakwai daga cikin dalilan da ke sa a soki hadisin mai riwaya ko riwaya mai riwaya, mukhalafatu siqat, sabawa waɗanda suke amintattu ne. Bayan da malam ya kawo cikakken bayani dangane da wane ne siqa, yace na farko dai tukuna as-siqatu jam'i ne na siqa, to wannan suna as-siqa din nan masdaru qaulika wa siqtu bihi, asalin kalmar kun ji yadda take a larabci wa siqtu bihi, na amintu da shi, fa ana asiqu bihi siqatan, na amince da shi matuƙa, wa ana wasiqun bihi, ni din nan amintacce ne game da shi, wa huwa mawfuqun bihi, shi abin a amintu da shi ne, wa hiya mawfuqun biha, ita abar a amintu da ita ce. Yanzu in ka fahimci waɗannan bayanan kenan na nuna mana ashe ita wannan kalma kalma ce kamar yadda kun ga mu a Hausa sai mu ce malami, sai ko mu ce malama ko, to Bature ko sai ya ce me teacher kawai, haka ne da namiji da mace ne wannan, to haka Balarabe ya ce siqa, namiji da mace za a iya kiransu siqa, idan namiji ne amintacce za a iya kiran shi siqa, haka za a ce mai in mace ce ita ma siqa, to kamar yadda namiji za ka ce mawthuqun, ha mawthuqun bihi, haka mace ma za ka ce mawthuqun biha, ba za ka ce mawthuqatun biha ba, mawthuqun biha. Jama'a kun fahimta da kyau? Sai malam ya ci gaba da cewa wa hum mawthuqun bihim, kun ji har jam'i ma, wa hum mawthuqun bihim, su abin a amintu da su ne, wa yuqalu ana cewa fulanatun siqa, wanci amintacciya ce, wa hiya siqatun, wa hum siqatun, kuma dai kaji har jam'i ma zaka iya cewa siqa, wa qad tujma'u fa yuqalu siqatun fi jama'ati ar-rijali wan nisa, da maza da mata, tarin mata amintattu zaka iya ce musu siqat, tarin maza amintattu zaka iya ce musu siqat. Wannan magana tana nan a cikin littafin tahzibul lugha na al-Imam al-Azhari kenan. Gashi can wajen mujalladi 16 ne. Ba ku ganshi. Aikin aiki ne fa jama'a. Kuma duk waɗannan tafan fa ku suke jira. Shahabibul Mura al-Allamah al-Azhari gashi can mujalladi 17 ne ma nake ji. Ku duba ya za ku ganshi kore. Eh? To gashi nan ku kike jira. Allah ya taimaka. Malam yake cewa wa wasaqahu bihi thiqa wa wuthuqan i'tamanahu ya amince da shi wa wasaqtu fulanan idha qultu innahu thiqa fa huwa muwaffaq wasiqatu fil istilah to me yake nufi da thiqa ai an ce nan kar ku manta darasi muke na mustala wancan dumuga ne muke dan a fahimci abubuwa mukhalafatu thiqat saba wa amintattu a hadisi dalili ne akan kai da ka saba musu din ba za ka karba hadisin ka ba to me wannan magana take nufi sai ce huwa man jama'a baina sifatai al-adalati wadh-dhabt wane ne thiqa wanda ya hada hali biyu dan haka ku kiyaye wannan kalmar ba da lugha za a fassara ta ba kenan a yanzu in aka ce thiqa mutumin da ya hada al-adala wadh-dhabt hali nagari da kuma hadda dan haka mutumin kirki ne amma baya iya haddace hadisai to ba thiqa bane yana iya haddace hadisai amma mutumin banza ne ba thiqa bane sai ya hada waɗannan sifofin guda biyu malai yace wa sabaqal kalamu alaihi ma bayani ya gabata ka dai koma a cikin cikakken bayani a cikin littafin al-ba'isul hasif na malam ahmad shakir a shafi na 77 da sharhin alfiya ta Suyuti wanda shi Ahmad Shakir din yayi a shafi na 97 duk waɗannan tafan ga sunan muna da su jama'a yana daga cikin maita ta dalibin ilimi shine duk littafin da aka mai hujja da shi sai je karanta to me ake nufi da wannan maita ba maita ta cin mutane ba mayata a ce kai dai maye ne ba wai maye ne cin mutane ba a suna anoni maye ne cin mutane maye ne mayata naci ce mai ne bana mai mayata yasa hausan nan jama'a wallahi sai kun shiga jami'an da ake karatun harshen Hausa zaka ji yadda ake farfasa lugal arabiya haka ake farfasa Hausa to galibi mutum ya girma a wuraren da ba haka ake Hausa ba to kar ya zo yana jayayya da Hausa dan Hausa yare ne jama'a mai fadi Allah maraukakin sarki ya taimake mu malam yace faman khalafa siqat duk wanda ya saba wa amintattu a wajen riwaya amintattu sun ruwaito sun ce kaza shi kuma sai ya ruwaito nashi sabanin nasu laisa bi thiqa to shi ba amintacce bane Allahu akbar sai ce li anna muwafaqata thiqat domin dacewa da amintattu hiyal miqyas li ma'rifati dhabt ar-rawi da ita ake kiyasi a gane mai riwaya na da hadda bari ku ji yadda suke yin aikin jama'a ina son kowa ya nutsu wannan wani karatu ne wanda zai kai mu zuwa ga gano wasu abubuwa masu yawa daga cikin hanyoyin da malamai suke bi su gane wani amintacce ne a halin ba su zauna da shi ba sai ya dauko littafin sunanin Nasa'i sai ya ga riwayar wani idan ya ga riwayar wannan mutumin sai ya nemo wannan riwayar a cikin Sahihul Bukhari sai ya sake nemo ta a cikin Sahihul Muslim sai ya ga sunan wasu malamai waɗanda su malaman tabbas amintattu ne sai a gwada wannan da ya ruwaito a cikin Nasa'i yaya riwayar shi take da ta Bukhari sai a ga daya ce yaya riwayar take da ta Muslim sai a ga daya ce to dama su waɗannan sifat din su an riga an san amintattu ne to sai a dauke su sune magwajin duk wani amintacce kawo hadisin ka in ka kawo sai a ji yayi daidai da nawa ne yayi daidai da nawa ne yayi daidai da nawa ne ko kun fahimta sai a bincike halinka sai a ga mutumin kirki ne to yanzu an tabbatar da hali nagari hadda baka saba amintattu to kai kuma sai a ce thiqa jama'a wannan aikin da haka su Bukhari suka yi sai da suka binciki kowa da za su karbi hadisi su rubuta cikin littafi kowane mutum daya sai sun gwada shi na farko sai su gwada shi da ɗan ajin su abinda aka tara su 50 aka gaya musu shi ya haddace kamar yadda sauran suka haddace sai a ce yanzu wannan yana muwafaka da ƴan ajin shi sai a dauko shi daga wannan makarantar sai a fito da shi sai a kai shi wata makaranta a wannan zamanin wanda ita ma ta haddace hadisin sai a gwada shi da daliban wannan makarantar
sai a ga yadda suka haddace haka ya haddace, sai a ce to yana muwafaka, yana dacewa da sa'o'in shi, sai a dauke shi sai a yi baya da shi, a koma da shi zamun nan malaman da suka rayu shekara 100 kafin nan misali, sai a ga cewa yadda suka haddace haka ya haddace, sai a sake dauko shi sai a sake dawo da shi kasa waɗanda suka zo bayan shi yaya shi ne, sai ku ji sun ce siqatun siqatun ko siqatun babitun ko siqatun hafizun ko siqatun mutqin, shi ne dama za ku zo za mu yi darasi na musamman insha Allah. Wannan darasin da zamu yi zamu dauko muqaddima ne ta littafin taqribut tahzib, wanda za ku ji shin in malamai suka faɗi siqa din nan me suke nufi. Yanzu muna faɗin yadda ake gano siqa ne, yadda ake gano siqa, to amma aka faɗi siqa din wani grade ne aka baka, to sai ka ji wani aka faɗi siqa sai ka ji sun ce duk wanda aka siffanta shi da kalma aka sake maimaita ta, to dalili ne akan yafi wanda aka faɗe ta kwaya ɗaya, ko duk wanda aka faɗi wata kalma aka kawo wata ƙari ta nagarta, kamar a ce good, yanzu wanda aka ce good da wanda aka ce very good ai ba ka haɗa su, to haka wanda aka ce siqa da wanda aka ce siqatun sai aka ce babitun ba za ka haɗa su ba, dan wannan an faɗi ɗaya an ƙara da wata, wancan kwa ɗaya aka tsaya. To za mu zo mu yi darasi akan wannan. Yanzu darasin mu na yau yana son ya nuna maka ne wace hanya ake iya ganawa na siqa ne, shine a gaba ya saba wa siqat. To su waɗannan siqat sai ka ce a'a su ya akai aka gane siqat ne, su ma sai da aka yi aiki akan su, aka zaunu da su tsawon shekaru, dan haka sai suka koma sai suka zama da su ake gwaji. Misali Imam Ahmad ibn Hanbali tun da ya taso yana matashi ake gwagwarmaya da shi akan aqida, aka buga aka daure bi yadda za a yi, karshe sai kowa ya natsu cewa yanzu Imam Ahmad shine yake rike da tuta ahlus sunna. To duk wani wanda ya taso bayan shi in ana so a fahimci yaya yake, sai a ce yana da aqida irin ta Imam Ahmad. Da zaran an ce yana da aqida irin ta Imam Ahmad, to an gane wanne iri ne shi. To shi Ahmad din ya aka aka gano ba wahayi bane, an zauna da shi ne, an gaya yake, an kada an raya. To duk wanda ya taso sai ya ce huwa ala aqidati al-Imam Ahmad, akan aqida Imam Ahmad yake. Shi yasa akwai tsofaffin da wuri ya kure musu bayan sun tuba daga munanan aqidoji, suna son su bayyana wa duniya, yanzu sun zama mutanen kirki. Idan suka kasa bayani kawai don lokaci ya kure, baka da shekara 30 da zaka shakai ta sharhin abubuwa. In ya tashi kawai sai ya ce jama'a yanzu na dawo kan aqida Imam Ahmad ibn Hanbali. Al-Imam Isma'il Abul Hasan Al-Ash'ari lokacin da ya tuba ya wuce shekara 60 a duniya, ya ga lokaci ya kure mishi, da ya zo minbarin masallacin Juma'a sai ya ce jama'a yanzu ina kan aqida Ahmad dan Hanbali ne. Sai aka ce a madalla madalla, kaba a Najeriya an kama ka, kai yaya wani iri ne, sai ka ce ni aqida gumi nake, shikenan san dan izala ne ko kuwa yawa, shikenan magana ta kare, kaga ba wani fassara, ba za ka maka laya ba, ba za ka guru ba, sannan an ga ka gaisuwa daga tsaye da ba za a ce an san su. Ina fata an gane. Allah madaukakin sarki ya taimake mu. Dan haka sai yake cewa faman khalafa siqat falaysa bi siqa, duk wanda ya saba wa amintattu to shi ba amintacce bane, لأن موافقة الثقات هي المقياس لمعرفة الضبط الراوي. قال ابن الصلاح تسي ابن الصلاح ييوسو مغنغنو وطن دا شرحي ني دا كومك آلم بياني ني أكان أينهم واتو وطن دا مغنغنو دا مكي دا هكا جماعة كنجي تسابا را ثقة وانا واني درسيني ذان أمي ميتو من عبايا سابا و ثقة تيادن جنش كيتن وانا إليني. Idan ka ruwaito hadisi aka ga ka saba wa siqa, idan dama kai din mutumin banza ne, mai rauni ne ko fasiki ne, to sai a kira hadisin ka munkar. Shi siqa din da ka saba mishi sai a kira hadisin shi mahfuz, ma'ruf. Idan kai din da ka saba baka da wani hali na banza, sai dai sabawar kai wato a haddaka aka samu matsala, shi ya kai ka ga sabawa siqa.
to sai a kira taka riwayar Shaz tashi kuma sai a kira ta Mahfuz. Menene misalin wannan a riwayance? Hadisin da ne muku misali da makon da ya wuce, hadisin cewa zakka ana bayar da ita ga hatsin da ya kai ausuki biyar. Yanzu wannan hadisin shi ne sahihi. To riwayar da ta zo ta ce fi qalilihi wa kasirihi, to wannan riwayar fi qalilihi wa kasirihi ta saba wa waccan, domin tana cewa kenan koda bai kai ausuki biyar ba sai an yi zakka. To wayar waito ta mutum ne wanda yake mai rauni, idan haka ita riwayar fi qalilihi wa kasirihi ta zama munkar, ta zama munkar. Ita kuma waccan da aka dauka ta asalifa wadda take tabbatar da ausuki biyar ta zama ma'ruf sahihiya. Akwai riwayar hadisi ta Sunan al-Kubra ta Baihaqi wadda ta zo ta ce Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana dibo wani ruwa, bayan ya gama ainihin wato shafar kanshi sai ya dibo wani ruwa sai ya shafi kunnen shi da shi. Wannan riwayar mutumin da yazo da wannan riwayar mutumin kirki ne, amma sai bai haddace hadisin daidai ba. Yadda hadisin yake shine idan Annabi ya wanke fuskar shi, idan zai wanke hannun shi sai kuma ya dibo wani ruwa daban. Kun fahimta? In ya gama wanke fuska sai ya dibo wani ruwa daban ya wanke hannu. Haka asalin hadisin yake, yana cikin Sahihu Muslim. Sai riwaya ta zo a Baihaqi cewa in Annabi ya gama shafar kai sai ya dibo wani ruwa daban sai ya shafi kunnen shi. Shine asalin tajdidul ma'i lahuma. Sai zama kenan asalin hadisin yadda yake yana magana ne tsakanin wanke fuska da wanke hannu. Amma shi wancan mutum, kun fahimta? Shi wancan mutum sai ya zo da shi tsakanin shafar kai da shafar kunne. Don haka sai zama riwayar Baihaqi, ha? Riwayar Baihaqi sai ta zama shaz. Ha? Sai ta zama shaz. Riwayar Muslim kuma fa sai ta zama mahfuz. Don haka ku kiyaye. Duk sanda mai rauni ko mutumin banza ya saba wa riwayar amintacce, to sunan shi, sunan ita riwayar mai raunin munkar, amintaccen riwayar shi sunanta ma'ruf. Ma'ruf da munkar, kun fahimta? To duk sanda mutumin kirki ya ruwaito hadisi ya saba wa mutumin kirki, ko kuma mutumin kirki guda daya ya ruwaito hadisi ya saba wa tarin mutanen kirki, ko ya saba wa wanda ya fi shi kirki, haka ake ta'abirin abu, ko ya saba wa wanda ya fi shi kirki, ko ya saba wa tarin mutanen kirki, ma'ana anan za a yi amfani da sarkin yawa ya fi sarkin karfi. Dukansu su biyar haddasu daya, sai mutane hudu suka hadu da lafazi daya, sai mutum daya ya zo da lafazin da ya saba musu. Kun ga sai a ce siqa khalafa jam'an min as-siqat, amintacce ne guda daya sai ya saba wa tarin amintattu. To riwayar shi, riwayar shi ta zama shaz, riwayar su ta zama mahfuz. A mutumin banza ne guda daya ko mara hadda sai ya saba wa tarin mutanen kirki masu hadda, sai a ce riwayar shi ta zama munkar, riwayar su ta zama ma'ruf. To bari dan yi mana wani bayani anan kan mu tafi da nisa. Daga nan kenan zaka gane ashe in aka ce hadisi munkar ne sai ka bincika, domin yanzu wannan karatun namu na yau yana nuna mana an samu hanyar samar da munkar guda hudu kenan. Munkar na farko, mun yi bayanin guda uku a jiya. Munkar na farko shine riwayar muttaham. Duk mutumin da aka tuhumce shi da ƙarya, to sunan hadisin shi munkari. Na biyu riwayar wa shadidul ghafla, ha? Shadidul ghafla. Duk mutumin da yake da yawan gafala
shi kuma sunan hadisin shi munkar shi ma sai na uku wanne ne
ha fahishul ghalab
sai ka ce kenan fahishul ghalab fahish al ghalab
duk mutumin da yake da yawan kuskure to shi ma hadisin shi munkar
sai na hudu shine darasin mu na yau
dukkan mutumin banza ka kiyaye mutumin banza da ya ruwaito hadisi ya sabawa mutanen kirki
sunan hadisin shi munkar
ko kun fahimci wannan jama'a to da yake ina dan jero muku darasin ne don ina son ku fahimta akwai wata hanya kuma ta samun hadisi munkari kowa ya natsu ba ta a cikin littafin nan sai mun tafi advanced tukuna sai mun tafi kamar su tadribin rawi ita ce mutumin banza ya kadaitu da riwayar hadisi shi kadai yanzu anan matsalar ba ta hadisin bace matsalar ko ma yaya hadisin yake lafazin shi kuma ko yaya ne amma shi hadisin ba a taba jin shi ba sai a bakin wani shi kuma kowa san mutumin banza ne
to shi ma anan ya zama munkar
yanzu kun ga anan akalla mun samu hadisi munkar guda biyar amma kowace hanyar samun munkar din daban ko wannan akwai shi a cikin ilimi sai ka natsu da kyau da haka mutum yazo ya ce maka wannan hadisin munkar ne sai ka ce mishi haka ya zama munkar sai ce ai munkar abu ɗaya ne sai ka ce a munkar ba ɗaya bane
kaga wannan munkar din ya samu ne ta hanyar muttahami bil kadhib wannan munkar din sahibul ghafla shadida wannan al fahish fil ghalab wannan na hudu wani iri yawa fasiki ne ko mutumin banza kawai ka ce ba'isi sai ya saba wa fiqa wannan kuma shine
mutumin da yake mutumin banza ko mara hadda sai zama shi kadai ya kadaitu da riwayar hadisi to sai a ce hadisin shi ya zama munkar Allah ya taimaka kar ku tsorata fa duk waɗannan abubuwan ko yanzu ana ta karanta su ne in kana koma gida kana nazari kana hada da addu'a kana nan sai ga ka rike su aka ran da ka zo kana takririn hadisin sai ga da ka kake yi kamar yadda zaka ga masanin mathematics in yazo da ka yake tai da ka yake tai da ka yake tai haka al'amari zai kai lokacin da zaka ga mutum yana koyan aikin likitanci sai ga kawai yazo ya zauna kuma komai da ka yake yi sai ka ce ya aka yi a tsawon shekarun da ya a cikin harkar yana koyo ne yanzu zaka ga abin kamar baya shiga amma zaka dage ne ka je kai ta karatu Allah ya taimaka to mun yi dama wannan darasin to sai fuska ta takwas ita ce aljahala ita aljahala bayani akan ta yana da tsawo amma ba ni son tsawaita mana bayanan dan kada su ruda mu ita ce ku kiyaye jahalar sahabi ba ta cutarwa idan aka samu tabi'i amintacce da aka san shi aka amince da shi kamar Abu Salamata dan Abdurrahman kamar Sa'id ibn al-Musayyib idan yace ar-rajulin min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam daga wani mutum cikin sahabbai sai a karba abinda yasa cewar sahabi ne to ta gyara matsayin shi saboda su sahabbai ba malaman hadisi ne suka ce mana adilai bane Allah ne da kanshi ya adilantar da su to me yasa ba za ka me yasa ka karbi wanda mutum dan uwanka yace adili ne saboda ya iya me yasa ba za ka karba adalanta wa Allah ba dan haka sahabbai ku kiyaye nasu game da wannan na biyu jahala abinda ainihin ake nufi da ita jama'a sai ku natsu da kyau sai ku ji
jahala ta farko akwai jahalatu al-ayn da farko tukuna bari ne haka muce akwai jahalatu zat jahalatu zat sannan akwai ta biyu ita ce jahalatu al-ayn sannan na uku akwai jahalatu al-hal
jahalatu zat ita ce zatin ne ma gaba ɗaya an jahilce shi ka kawo mana hadisi sai mu ce wannan da ka kawo hadisin me za ka ce game da shi
sai ka ce wallahi ni ma bazan iya cewa komai ba. Ka taba ganin shi sai ya ce to ni dai gashi dai na dai gaya muku daga wani ma'ana yanzu azzatu nafsuha ghayr ma'rufa la dai ahad ba wanda ya san wannan sunan da aka fadi wannan shi yake kira jahalatul zat jahalatul aini kai ne ka zo ka ce mana malam wane daga birnin kudu ya ce kaza sai muka ce kai ka san shi ka ce a sosai kuwa malami na ne na zauna a wurin shi ma ma'ana ka taba ganin shi kenan da shedarka ko kun fahimta jama'a to wannan an ji kuma hadisi ta hanyar ka so daya ka ambace shi sai ka kira shi jahalatul ayn wato yanzu an tabbata akwai wannan zatin akwai shakhsiya amma dai wannan shakhsiyar ba a jita ba sai ta hanyar ka kadai sannan sai jahala ta alhal ita kuma wannan ita ce malami ne wanda an ji wasu mutum biyu sun kawo hadisi ta hanyar shi sai a ce musu me halin shi na gari ne su ce ba mu sani ba na banza ne ba mu sani ba yanzu kun ga sanin da aka yi wa wannan yafi wannan sanin wannan kuma yafi wannan wannan akwai mutum biyu da suka ba mu hadisi da gare shi amma su kansu ba su san halin shi na gari ko na banza ba shine jahalatul hal wannan shi yake kira al-mastur ku kiyaye al-mastur wato halin shi ne ya suturtu amma ana da yakinin akwai shi wannan kuma ainin ne ko kun fahimta shi din ne ba a sani ba amma an ji sunan shi a wurin wani mutum guda to sai wannan to jama'a dangane da riwayar wannan na farko ba za a karɓi hadisin ba gaba ɗaya sai ran da al'amari ya fito karara kuma abin da yake faruwa wannan shakka takan kama mu cewa ma babu shi a duniya babu shi a duniya kawai an kirkire shi ne gaba ɗaya babu shi amma wannan muna da yakinin akwai shi sai dai ta hanyar mutum daya wannan yakinin ya kai yakinin akwai shi tunda an ji hadisan shi ta hanyar mutum biyu sai dai halin shi ake bincika to ga bayani jama'a wannan gaba daya hadisin shi ya mutu wannan ma mafiyancin malamai suka ce hadisin shi ya mutu wannan sai aka ce idan ku kiyaye waɗannan mutane biyu ko sama da biyu da suka zo suka ba mu hadisi amma ba su faɗi nagartar shi ba sai a duba su da kansu sai aka ga mutane ne waɗanda kowa ya san halinsu ba sa karɓa daga wurin mutumin banza sai a ce to Imamu Maliku ya karɓi hadisi wurin mutumin nan kowa ya san in kai mutumin banza ne ba ruwan Maliku da hadisinka Shu'uba an san baya karban hadisi wurin mutumin banza amma yadda ya karba wurin mutumin nan sai a ce to yanzu amincewar da Maliku yayi da shi ya karba amincewar da Shu'uba yayi da shi ya karba to mu ma mun amince da shi dan haka sai mu aiki da hadisin tunda an samu wasu masu taka tsantsan da irin tsantsenin su amma har suka yadda suka karba a wurin shi to shikenan ko kun fahimta jama'a to wannan kun ga ta irin wannan hanyar Abdurrahman ya bada labari dawa a cikin wannan littafin cewa baban shi ya inganta hadisi dawa a ciki wannan na daga cikin ƙarin darasin mu da na yi muku kwanaki cewa akwai wasu hanyoyi da in suka rikice manyan malamai nan suke komawa wannan littafin jama'a mujalladi 9 ne gashi al-jarh wa ta'dil na babban malami al-imamu Abu Muhammad Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi wannan littafin mafi yawanci ilimin uban ne ya tattara domin uban ya fita neman ilimi bai dawo ba sai da ya manyanta ya kai wajen shekara 80 sai zama ya zauna domin rubutu ya gagara sai zan abu ne mai sauki ya zauna ya karantar da dan dan ya zauna ya tace ya rubuta dan haka ya rubuta wannan littafi da kuma ainihin wannan littafi kun gani shi wannan littafi kitabul ilal wannan yana magana dangane da matsalolin da ke cikin wasu mutane masu riwaya da kuma matsalolin da ke cikin wasu riwayoyi waɗanda galibi ba a gano su ba. Sai ka ji Abdurrahman ya ce qala abi sa'altu abi, duk inda ka duba haka zaka gani in kana karantawa. Gashi sai ka ji ya ce qala abi, baba na yace kaza haddathana Suraij, sai kawo hadisi a sama yace wa sa'altu abi an hadisi an hadisin rawahu Suraij. Ka gani gashi nan qala abi hadha hadithun la asla lahu qila lahu fa inna ishaq ibn al-hajjaj rawa an abdurrahman ibn abi hammad an kaza kaza kaza. Sai ka ji duk gashi nan wasu ila gashi nan galibi in ba daga baban shi ba sai abokin uban shi ne Abu Zur'a ar-Razi. To nan haka a cikin littafin al-Jarh wa al-Ta'dil gashi nan yakan ruwaito daga mahaifin shi ya ce kaza, mahaifin shi ya ce kaza. To abin da nake so in gaya mana mecece fa'idar waɗannan littattafai guda biyu na Abdurrahman? Fa'idar su ita ce idan ka samu mutumin da aka hukunta cewa wannan mutumin mastur ne, an hukunta mastur ne, wato majhulul hal ne, to ka dawo Abdurrahman yana da kula ta musamman akan tattara irinsu. Sai ka ga Abdurrahman ya ce masa gaskiya ne, hatta babana ya tabbatar da cewa mastur ne, sai dai kuma wani da wani da wani da wani. Wani lokacin sai ga Abdurrahman ya jero mutum tara, duka mutane taran nan matsayinsu irin Imam Malik ne, sai ce babana ya ce dukkanin mutanen nan sun yi karatu a wurin wannan mutumin, dan haka da amincewar da waɗannan mutane irin masu wannan siffar suke da wannan mutumin, mu ma mun amince hadisin shi ya zama hasan. Akwai bahasi mai tsawo a muqaddima da can cikin Tamamul Minna, duk wanda yake da littafin Tamamul Minna fi ta'liq ala fiqhi sunna, akwai bahasi akan warware maka wannan matsala da dukkanin gamsassun bayanai. Saboda haka mutumin da yake da jahalatul zat, hadisin shi gaskiya ba a karbe, domin mutum ne kai ka zo ka faɗa mana sunan shi, kai kanka sai ka ce kai ma ba ganin shi kai ba, to ya kai ka samu hadisin? Ma'ana kai ma ka jiyo ne kamar yadda aka jiyo gashi nan, kai ma baka san shi ba. Jama'a kun fahimci wannan? Wannan kuwa kai da ka zo ka faɗa mana kai ka gan shi, amma baka san halin shi na gari ko na banza ba. To wannan me ya bambancin wannan? Wannan ma duk ɗaya ne, sai dai nan ku biyu ne ko sama da biyu, nan kuwa mutum ɗaya ne. Dan haka wannan ba a karɓi, wannan ma ba a karɓi, ana karɓan wannan in an samu nagartattu sun yi riwaya daga gare shi. To yanzu wata tambaya, idan aka samu wannan mai jahalatul aini, an samu mutum irin Imam Malik ya ruwaito hadisi daga gare shi, ko wannan zai samu mu natsu? Malamai suka ce eh, wannan zai samu natsu. Saboda me? Saboda dalilin da yasa aka karɓa anan ya sake faruwa anan, tare da cewa wannan mutum ɗayan da yazo ya faɗa mana mutum ɗaya ne, amma mutum ɗaya ne tamkar da goma shine Imam Malik. A ƙarƙashin wannan, idan aka samu siƙa amintacce ya ruwaito hadisi a wurin majhulul ayn da majhulul hal, qubila hadisuhuma ko hadisuhuma wa sara hadisan hasanan, sai zama hadisin ya zama hasan. Maka ce maka da wace hanya ka kyautata wannan hadisin? Sai ka ce bi tariqatin ghairu ma'huda, da hanya wadda yake ba a saba da ita ba. Ita ce hanyar da aka saba kyautata hadisi guda biyu ce. Hanyar farko ita ce hadisin da isnadin shi aka samu mutumin da hadda shi bata kai a ce mishi sahihi ba, sai a ce hasan. Hanya ta biyu da ake samun hadisi hasan ita ce hadisin da ya zama yana da isnadi mai rauni, kamar wanne? Kamar mursali. Mursali ne ya taho tun daga farkon shi hakkan tabi'in zai da matsala ya ruwaito hadisi, sai kuma aka samu mukhtalif ya zo shi ma sai ya ruwaito hadisi, sai suka yi iri ɗaya da riwayar mursal da riwayar mukhtalif, sai suka yi daidai, sai a ce hadisin ya zama hasan bil majmu'i. In an haɗa su, kowace hanya ɗaya tana da rauni cikinta, amma ba mai rauni ba ce matacciya gaba ɗaya tunda an samu ‘yar uwarta, sai a haɗa su ya zama hasanun bil majmu'i. Wannan kuma hasanun li zatihi,
to wannan hanyar da kazo kace mana wannan mutum kai kace majhulul aini ne, sai kuma kace hadisin shi hasan ne, wace irin hanya ce wannan ka bi? Sai kace wannan hanyar ku ƴan baya ba ku saba da ita ba, amma qudama'u irin su al-imamu Abu Hatim da irin su Abu Zur'a da irin su Bukhari sun saba kyautata hadisi ta wannan hanyar. Daga cikin mutaakhirina waɗanda suka kware akwai al-imamu Zahabi, akwai al-imamu Ibn Hajar, waɗannan da suka kware sun saba kyautata hadisi ta wannan hanyar. Daga cikin mu'asirai a wannan zamanin akwai Ahmad Shakir, Ahmad Shakir ya kyautata hadisai da dama ta wannan hanyar. To wannan hanyar ku kiyaye, sai ƙwararren malam yake iya gano kyautatuwa hadisi ta ita. Kwatankwacin baka nake sai a ce wannan spare part an kewaye garin nan kakaf, an kasa samun shi, to ya zai a jefar da motar sai ya ce a ku bari kawai, sai ya je ya samu wani ciko sai ya a wurin sai ya ce a buga, ana buga sai ya ce ku tashe ta, shikenan sai a tafi Lagos a ji a da lafiya. Dama me ake so? A ji a da lafiya, an ji a da lafiya, shikenan ta yi. To yanzu wannan hanyar ta kanikancin zai yi sabon baka nake da yake neman rigar shi ta zama baka da ya zuba injin oil, zai iya ta? Ba zai iya ta ba, sai tsohon hannu. Ko kun fahimta jama'a? To irin wannan hanyar ana kyautata hadisi da ita. Wannan shine abin da ya hada Malam Nasiruddin Al-Albani da Bakar Abdullahi Abu Zaidin, Allah ya gafarta musu gaba daya. Bakar Abdullahi Abu Zaidin yace hadisin ajinu da'ifi ne, saboda wanda ya ruwaito shi majhuli ne. Sai Albani yace ba majhuli bane. Bakar yace majhuli ne. Albani yace mishi kai dan bana bakwai ne, dan haka zaka je yana kiran shi da ahadun nashi'a ko ba'dun nashi'a, yan bana bakwai. Yace kai dan bana bakwai ne. Yace wannan mutumi na daya in ma ka ce majhuli ne, yace to an samu khamsatu min as-siqatil asbat, amintattu guda biyar gar sun karanto hadisi wurin shi. Sai Albani yace ko ka san wannan? Sai jefa shi ga wannan littafin, yace je ka duba littafin Abdurrahman al-Jarh wa at-Ta'dil. Ya gama bashi ansa, yace kuma wannan hanyar da nabi na kyautata shi ta wannan hanyar, yace an samu malamai waɗanda suka gabace ni, yace kowanne zan kawo maka misali goma na irin yadda ya kyautata hadisai goma ta wannan hanyar. Ya kawo goma daga Zahabi, ya kawo goma daga Ibn Hajar, yace dan haka ba kai na faru ba. Sai abin da aka kawo misali so goma, ai an kai matuƙa jama'a. Yace kuma ma cewar wannan mutumin majhuli ne, yace ban yadda ba. Yace saboda al-Imam Zahabi da kanshi da yazo kan wannan mutumin sai yace hasanul hadis, yace Ibn Hajar da kanshi a muqaddimah Fathul Bari da yazo shi ma sai yace hasanul hadis, yace dan haka bi hadhal kalam irtafa'at anhu al-jahala, cewa hasanul hadis yanzu baya buƙatar kuma sai an samu ma yana da wasu amintattun dalibai. Huwa hasanul li zatihi wa bi nafsihi. To jama'a wannan harka wallahi jama'a tana buƙatar ƙwarewa. Dan haka kullun nake cewa matasa, ba ina kashe muku gwiwa bane, ina cewa ku bari ku nuna tukuna, ku bari ku nuna. Kuma daga cikin abin da ke sa kaka nuna shine yawan mumarasa abin, dadewa kana yi kamar wancan baka nake. Dukkanin baka naken da za a kawo abu ta turke ka ji ya ce a bari zai yi nazari, ana tafiya in ya dan shamirin da shi ko ya sha ruwan sanyi ko ya dan abin nan, sai ka ji shikenan ya samu wata hikima ya yi. Tsohon hannu ne inda jama'a mu da muke harkar tela, akwai paleti da ake kira koshiya. Idan koshiyar nan tacci 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 sai ta fara tsinka zare na ƙasa, sai kai ta dinki yana baci. To in aka je idan keken shu'umi ne babu kayan shi, in aka je tsohon baka nake ni na koyi gyaran keken dinki a hannun wani datti da nan cikin mutumin cikin garin Zaria ne, sunan shi Malam na Annabi ya rasu Allah ya gafarta mishi, idan aka sai ya samu kota flyer irin mai yanke wannan, sai datse kanshi, yana datse kanshi kenan, sai ya sa sai hada shi kenan, duk fitinar ta kare. Cikin sai wata ranar tambaye sai yace dubi tsini yake yi dama, wannan tsinin ne yake tsinka zaran, ana datsa tsinin shi kenan. ko kun fahimta ta sa to akwai irin waɗannan ga bakariki amma sai wanda gade shi saboda an zo sai ya ce a sake part saboda ya zo sai ya ce a sake part wani lecturer mu ba America yazo daki na wata rana sai ya sa sai zamu na bude monitor ina gyara sai da baya eh haka yace kai ku yan Afrika ma hukata ne nace me he yace ka tube daga kai sai wanda kana gyara monitor in ya fashe fa duka rushe za ku yi da daki nace abu mu muna yi yace ai su in monitor ya kusa expiring ba sai ya lalace ba in ya kusa lokacin shi ya kusa to da hikima ma ake daukar shi aje a aje a bola nace a nace ai mun nan yadda muke gyaran talabijin haka muke gyaran monitor yace gaskiya ana hauka a Africa nace ba ana hauka ko kun fahimta tukunyar da ke cikin shi idan ta fashe gas ne a cikin ta za ta iya fashewa da kai abin da yake nufi kenan sai sa mu kawai daga ni sai wandona na sa karna ta gyaran abu ya leko kawai sai koma yace nace lafiya lawi shigo yace ina yace sai daki ne rushe gaba da shahin ne kawo mana haka ba iyawa muka yi muka fi su ba a'a wahala ce ta jawo dan Africa kamar yadda ake cewa necessity is the mother of invention yaushe nan ka taba ganin an aje talabijin a waje a bola amma Bature in ya siyo talabijin sai karanta an ce mishi daya 2010 December to 2 October sai fito shi a hankali ya fito da shi ya aje shi a bakin bola haka sai gaje ga ganin shi su ne ake kwaso mana nan yan kwatano mu ba abin da ya shafe mun kazo har har menene yake irin abin nan na mata ma zaka dora mai a sama kuma kasa kawai kaya ado ba ruwanka kuma ba abin da ya taba faruwa to Allah ya taimaka wato akwai wasu halaye jama'a gogewa a cikin abu yana kawowa shine zaka ji Ibnu Hajar a cikin Fathul Bari yana cewa alimtu zalika bil istiqra na san haka ne saboda yawan karatu kawai wato akwai abin da dadewa a cikin shi yake sa kake iya gano shi dadewa a cikin shi yake sa kake iya gano shi ko kun gane jama'a lokacin da na fara sanin wani abu game da mahauta na yi mamaki sai na ga wannan abin ne kawai ashe ba wani hadisi bane ba wani karatu bane mahauci sai je ya siyo saniya a kasuwar kauye da magariba sai a zubo su a motoci a kawo su garin nan gari ya waye a je a yanka saniyan nan ana kawo nama kan gadon shi in ba nashi bane sai ya ce wannan ba naman saniyar shi bane je ya siye ta kuma ba shi ya shigo da ita garin ba ya aka yi a ashe dadewa ce a cikin harkar kawai da ya kalle ta da kyau ya sawwara yadda naman ta zai kasance yana ganin an ka nama jawur sai ya ce wannan naman kaza ne tam shi sani shi ba haka take ba ai ta masifa har sai ya ce yau ga nashi nan a ce eh to kuskure aka yi ce a ya aka haka al istiqra yawan karatu a cikin nama yawa nama eh na ba la fadda na'am na'am ana iya samun jahala tana iya faruwa ko a wani zamani ana samu cikin tabi'ai cikin tabi'ut tabi'ina cikin tabu'at tabi'i tabi'ina duk ana iya samu ina fata an gane wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am yana koma bangaren adala ne kun gane kun fahimci tambayar shi tana da ma'ana shin jahala matsala ce da ke koma bangaren hadda ya hadda sai an san ka tukuna nan ana maganar adala ce ba a san shi ba dan haka rashin sanin shi yasa ake tuhumar adalcin shi dan haka jahala matsala ce da ke koma ga bangaren adala to insha Allah ta'ala jama'a anan zamu kwana sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa za a karasa sharhin mas'aloli guda uku waɗannan mas'aloli insha Allah ta'ala su ne mas'alolin da suka shafi hukuncin riwayar na takwas ko ha haka ne na tara ne da na goma ko yau za mu yi magana akan bid'a da kuma magana dangane da abin da ya shafi munin hadda su'ul hifz anan za mu saurara insha Allah muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika